amma saju dake zama commissioner yar labarai da tsare-tsare na jira
jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo imam aliyu Shugaban Amurka Donald Trump ya canza shugaban ma'aikata a fadar White House Reince Priebus wanda ya mai gurbin sa shine General John Kelly mai ritaya wanda kamin wannan canji shine minister ma'aikatar tsaron cikin gida amma kunnin baya-bayan nan dai shugaba Donald Trump yana mai da Priebus tamkar saniyar ware ta kai ga sabon director ya da labarai a fadar White House Anthony Scaramucci ya ambaci Priebus azan mutumin da yake da tabuwa da take magana da manema labarai a maracin Juma'a sakatariyar yada labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce tun mako biyu da suka wuce ne shugaba Trump da Reince Priebus suka fara tattaunawa kan wannan canji a hira da yadda tashar talabijin ta CNN bayan da ya murabus Priebus ya ce shugaban na Amurka yana so ya kawo canji ina ji lokaci yayi daidai domin sauya fasali inji Priebus abu ne da a gani na fadar White House din take bukata Priebus ya ce gaskiyar magana tun ranar Alhamis ya mika takardar ta murabus amma sai Juma'a aka bayyana ta. Dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu sun harba makamai masu linzami cikin teku a bangaren Koriya ta Kudu a zaman martani ga harba makamai masu linzami da mai su iya ratsa nahiyoyi da Koriya ta Arewa ta ranar Juma'a. A wata sanarwa da runduna ta 8 ta Amurka ta fitar ta ce rawar dajin da suka yi sun fi sun yi amfani da makamai na kwarai da suka hada da makamai masu linzami samfuri biyu daga Amurka da kuma Koriya ta Kudu hadawa da amfani da makaman ba wani abu bane mai wahala da kuma suna iya afkawa kan duk abin da aka saita su akai wato koda yanayi bai da kyau kamar yadda rundunar sojin ta fada wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ga muryar Amurka cewa an fara rawar dajin ne da misalin karfe 5 da rabi na yamma a gogon Washington sanarwa da fadar White House ta fitar jim kadan bayan rawar dajin ta kira gojin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi da cewa ganganci ne mai hadari wanda zai kara mai da kasar saniyar waye sanarwa ta ce Amurka za ta dauki dukkan matakai da suka wajaba na kare kanta da kuma kawayenta da suke wannan yanki Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump ya amince da sabbin takunkumi da majalisun dokokin Amurka suka kakaba a Russia kuma yana shirin sanya hannu kan kudirin domin zama doka. A cikin wata sanarwa jiya Juma'a sakatariyar yada labarai ta ce shugaban ya yi nazari kan dokar wacce ta kunshi sabbin takunkumi kan jerin masana'antun Russia. Hakanan dokar ta baiwa majalisun dokokin ikon su taka duk wani yunkuri da shugaba Trump yayi na dage takunkumin. Gwamnatin Trump ta yi adawa da sabbin takunkumin da majalisun suka dauka domin ladabtar da Rasha saboda katsa London ta yi a zaben shugaban kasar da aka yi a bara. Yan majalisa daga duka jam'iyyun biyu sun amince kan bukatar daukan karin matakai masu gauni. Tuni dai Rasha ta mai da martani ta wajen gaya Amurka tilasta rage jami'an da ke ofishin diplomasiyyar ta zuwa 455 daga yanzu zuwa 1 ga watan Satumba. Hakanan Rasha ta ce za ta hana ofishin jakadancin na Amurka da ke Rasha amfani da wasu wuraren adana kayayyaki da kuma wani gidan hutu da take da shi a kasar. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Pakistan kotun kolin kasar ta haramta Prime Minister kasar Nawaz Sharif rike kowane mukami kuma ta ba da umarni ya yi murabus nan take. Kakaki a ofishin Prime Minister ya ba da sanarwa jim kadan bayan da kotun ta bayyana hukuncin ta cewa Prime Minister Sharif ya amince da hukuncin kotun duk da cewa yana da matukar shakku ko ja da matakin duk da haka ya yi murabus. Hukuncin ya yi la'akari da cewa saboda ya gaza ya bayyana kadarori da ya mallaka a ketare a takardun neman takara da ya shekara ta 2013. Kuma ya sake gabatar da wato bayanan kadarorinsa na ƙarya bisa rantsuwa da ya yi hakan ya nuna cewa Prime Minister Sharif ba shi da gaskiya saboda haka an haramta masa ci gaba da zama wakili a majalisar dokoki hukuncin na kotun kolin kasar ya ci gaba da cewa shugaban kasa na jamhuriyar islamar ta Pakistan ya dauki dukkan matakai da suka wajaba karkashin tsarin mulki wajen ganin cewa tsarin gwamnati na demokradiya ya dore kamar yadda sanarwar kotun kolin ta fada jami'an tsaron kasar musamman yan sanda sun yi cicirindo a kowane bangare na kotun kolin kasar da kuma majalisar dokoki domin tabbatar da doka da oda duk da haka wasu daga cikin magoya bayan shugaba Nawaz Sharif sun kutsa kuma suna bayyana ra'ayinsu dangane da wannan hukunci da suke nunawa kamar ta amkar ba su amince da shi ba. Tuni dai shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ya kasance kan gaba a jerin shugabannin kasashe mafiya yawan shekaru a duniya. Dan shekaru 93 da haihuwa shugaba Mugabe ya ce yana cike da koshin lafiya da zai sa ya saki takara a badi. Yayi watsi da kiraye-kiraye ya zabi magaji idan har raye halinsa. Duk da ci gaba da wasafa da marwa da shugaban yake yi zuwa Singapore domin jinya, yanzu kiraye-kirayen ya nada magaji sun karu. Na babanan cikin masu kiraye-kirayen ya nada magaji wanda ma ba yi tsammanin ta hakan ba ita ce uwar gidansa. Uwar gida Grace Mugabe yar shekaru 52 da haihuwa ta ambato wannan batu a taron jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar reshen mata inda maharta suka dare da sowa ana rade-raden cewa
labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Dalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotannin mu na farko da na biyu za su yi magana akan abinci mai gina jiki ga kananan yara da kuma yanda za a ba su abincin domin kare su daga kamuwa da cutar tamowa. Shima rahotanmu na uku zai magana ne akan makon kiwon lafiya da ake kokarin gudanarwa a jihar Bauchi domin kula da lafiyar mata da kananan yara. Shi kuwa rahotanmu na hudu zai mana magana ne akan hobbasa da hukumomi suka yi a maradin jamhuriyar Niger domin ci gaba da wayar da kan ma'aurata muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da tazarar iyali. Shima rahotanmu na ƙarshe wanda shine na biyar zai mana magana akan kaddamar da shirin magance sayar da jabin magunguna a jihar Neja. Sai ka kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Rashin baiwa kananan yara ingantaccen abinci mai gina jiki a lokacin da ya dace shine musababin samuwar cutar tamowa ga kananan yara. Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wata kwararriya game da hada abinci mai gina jiki da ta yi masa bayani akan irin abincin da ya kamata a baiwa yara tun daga ranar da aka haife su.
A kokarin shawo kan irin matsalar da rashin ingantaccen abinci ga mata masu juna biyu yake haifarwa, masana nau'o'in abinci mai gina jiki sun bayyana irin abincin da mai ciki ya kamata ta ci. Masanan dai sun kuma lasafta irin abincin da ya kamata a dinga ba jarirai danganin an gujewa kamuwar su da larurar tamowa. Masaniyar nau'in abinci ta babban asibitin Dutse da ke jihar Jigawa, Madam Florence Adebola, ta yi ƙarin haske akan wannan batu.
Mace mai ciki ana bukatar ta ci abinci kamar su kunun gyada, idan in shinkafa ne ta ɗiba ta sa wake ta zuba ganye, domin ganyayyaki ana son ganyayyaki ya fi yawa cikin abincinta, domin suna da tare da sinadaran da suke kara ma mace jini da kuzari. Idan kuma za ta ci taliya ne ta zuba wake sosai ta ci, sannan idan kuma za ta yi tuwo ne ana son ta yi miyan kube, in ta yi miyan kuka ne ma ta sa wannan waken a ciki, sannan kuma idan miyan ganye ne ma ana son ta ci wannan ganyen sosai ta ci, kuma zogale siya kuwa sai kwadansa ta ci.
Shin rashin abinci ga mai juna biyu me yake haddasawa?
Za ka gan cewa wayansu na farko suna karancin jini, za ka gan mace tana kumburi ba ta da jini a jiki, za ka gan cewa wayansu kuma a matan ba su da isasshe, idan sun aihu za ka ba su da ruwan nono isasshe da zai wadace wannan yaron da suka haifa, jariri da suka haifa.
Menene yake kawo yara suke haduwa da cutar tamowa?
Ciwon tamowa yana fara daga ran da aka haifi yaro, idan mace bata bada isasshen ruwan nono ba tana bada ruwa, zan ga cewa yaron nan zai iya kama daga wannan ciwon tamowa. Sannan idan yaro ya kai wata shida, wasu matan ba sa son abin da ya kamata su ba yaro, shine yake sawa yaro ka gansu suna samun wannan ciwon tamowa.
Wani mataki kike ga iyaye za su dauka su kawar da ƴaƴansu daga wannan cuta ta tamowa?
Ina kira ga iyaye su zo, in ba su ma sani ba su zo asibiti, za a gaya musu irin abincin da ya kamata su ci. Da yaro ya shiga wata shida ana son yaro ya fara shan kunun gyada, a dafa masa wake, yayan itatuwa a samu ana ba yara su ci.
Kamar da me da me kenan?
Kamar lemu sai a matse ruwan, shi yana bude ma yaro ciki. Kamar su kankana su ayaba a samu ana ba yaro, zai sa yaro ya ci abinci sosai. Da zara yaron ya kai wata shida za a fara ba su wannan abincin, sai a zo a fara ba su kunun gyada, fatan wake su awara, kosai, alala, duka abinci ne. Su kwai, kana da halin siyan kwai, idan kana da halin siyan nama, amma idan ba halin siyan kwai ko nama ko kifi, abinda wake zai bamu shine wannan naman zai bamu.
Masaniyar nau'o'in abinci mai gina jiki ta babban asibitin Dutse da ke jihar Jigawa, Madam Florence Adebola kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A karamar hukumar Ringin da ke jihar Jigawa ma, masana harkar kiwon lafiya na iyaka nasu kokarin domin shawo kan matsalar nan na rashin abinci mai gina jiki ga kananan yara, inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Malama Maimuna Abdullahi, jami'a ce a sashin kula da abincin yara a babban asibiti da ke karamar hukumar Ringim a jihar Jigawa, ta bayyana matakan da suke bi wurin kula da yaran.
Idan suka kawo yaro, idan matsala ta kama za a kwantar da shi can daga ɗakin likita, za su kwantar da yaro. Idan matsala bata kama a kwantar da yaro, za su ce to ga magungunan da za su bashi, kuma ya je nutrition unit sai su turo iyayen su ce a kawo yaro ne.
Idan likita ya turo irin waɗannan yaran masu matsala wurinku, da farko me kuke fara yi musu?
Da sun zo za a gwada nauyin su, za a yi musu mock wanda ake gwada a hannun su, sannan kuma za a dudduba su ya yanayin jikin yake physically, to sannan kuma sai a san irin treatment din da za a dora su.
Wani aji ake samu ma waɗannan yara?
Su waɗannan yaran yawanci akan samu matsalar su da yanayin, ya danganta da yanayin jikin su. Akwai yaran da idan suka zo aka kalli jikin su aka yi musu gwaje-gwaje, za mu iya cewa su tafi can santa na tamowa, saboda mu ba mu da wannan tamowa da asibiti. Kuma idan yaro yana kwance, su ne waɗanda ake ba su madara, ana ba su formula na F75 da F100. Yaron kuma da suka zo outpatient sai a ce musu
kamar waɗanda za su tafi gida kenan.
Yawwa, su akwai kwashfa a asibiti. asibiti da aka samu tallafi wanda ake ba su amma kudi kadan suke biya su karbi kwashi ba
wato suna biyan kudi amma kudin ba wai wani kudi ne mai yawa ba
eh ba wani kudi ne mai yawa ba taimako ne daga asibiti
waɗannan yara suna kashe kamar watanni nawa kafin ku ga ku tabbatar da lafiyar yaran
kaman tsali yaran da suka kai wata 6 su ne ake ba su kwashi ba yaran kuma da basu kai wata 6 ba ana ba su F75 din
ita wannan madara
eh to amma kuma idan sun kawo yaro yana da matsalar yunwa a jikin shi kuma gashi bai kai wata 6 ba to za a rubuta musu madara irin na gongoni ne abincin yara sai su ci su sai
wannan yunwa da take kama kananan yara mataki ce ko kuma kawai duk abin bai daya ne
a mataki ce ya danganta da yanayin matsalar da yaro yake ciki to gaskiya ya kamata a ce idan yaro ba shi da lafiya kana kokarin ka bashi abinci baya karba duk wannan matsalar shine ma abin da yake fara jefa yara a ciki ko kuma a sami yaro yana rashin lafiya da kurarraji a bakin sa shi ma wannan yana jawo musu matsala sosai kuma a yanayin abincin da yaro yake ci ko shi ma wannan kuma yana jawo su zama malnourished sosai tunda ba maki ana ta ba yaro wani abinci ne wanda ba shi jikin sa yake bukata ba amma idan aka zo asibiti aka tura mutum nutrition unit za a samu shawarwari
kuma wannan shawarwari zaki ba ma iyaye yayin da suka zo yaya ƴaƴan su ku ba su ko kuma kawai yanda muka saba yin yaye kawai yaro lokacin yaye yayi mu yaye shi shikenan an yaye shi
a ba haka bane saboda shi nono akwai sinadarai da yawa a cikin sa kamata idan za a cire yaro daga nono a je asibiti don a nemi shawarwarin kwararru akan abubuwan da ya kamata a yi wa yaro musaya da wannan nonon da ya rasa kuma yana da kyau in za a yaye yaro uwa ta yaye danta da kanta don wannan makon ma yana hana su cin abinci duk inda aka kai su sai kuma su samu matsala don duk wanda ma suka kawo yara nan ba lafiya muka kalli mace muka ga alamun datti jiwa shi zamu ce me alaka ko in ta ce kakar ce to ita ma gaskiya muka yi musu nasiha akan su daina raba yara da iyayen su su ringa barin su iyayen su suna yayi saboda shi ma yana ja musu matsala
malama Maimuna Abdullahi kenan Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
a gaida Halimatu Abdullahi a jihar Bauchi kuwa mako guda ne aka kebe domin kula da lafiyar mata da kananan yara Amina Abdullahi Girbo ta aika mana da cikakken rahoto
Hukumar inganta lafiya a matakin farko sun kaddamar da makon ranar mata da kananan yara da yake jawabi wa manema labarai kan irin tsari da matakai da suka dauka ganin kowace mace da yara kanana sun ci moriyar makon pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko
akwai abin da muke kira NCHB wanda kowane shekara sa biyu ana yin sa dan kuma saboda mata masu juna biyu da yara kasa da shekara 5 akwai wasu abin da muke kira health intervention wato abubuwa ne wanda suke taimakawa kananan yara da mata masu juna biyu a shanin kiwon lafiyarsu ita gwamnatin tarayya ita ta tsara wannan abu kowace jiha a fadin Najeriya tana yi sau biyu a shekara a cikin wannan sati yau mu je a jihar Bauchi muna miliyan 6,800 akwai cikin wannan muna da kananan yara kasa da shekara 5 miliyan 1,364 2,228 muna da mata masu juna biyu 341 to su ne wayanda muke so saran za su zo su ci gashi wannan cikin wannan sati sannan kuma muna da local government 20 muna da ward gunduma kenan guda 323 a kowane ward muna da center 2 da za a yi wannan shiri na wannan sati ya zama wato muna da center ko kuma cibiya guda 646 so abubuwan da zamu bayar a wannan centers din ko kuma cibiyoyin sun hada da sinadarin vitamin A wanda yana da muhimmanci iyaye su kai yaran su a basu da kariya da cututtuka daban-daban da kuma karfin kyawun ido so in aka samu dama ya kamata a kai yara don a basu wannan vitamin A din akwai kuma sinadari na iron folic acid wanda yana taimakawa masu juna biyu wajen samun jini don ana so mace in za ta haihu ta zama tana da jini isasshe a jiki sannan kuma yara da za ka kawo zamu gwada su mu ga ko suna da matsala na rashin abinci mai gina jiki wato malnutrition duk sakan da aka ji akwai abin da ake amfani da shi a gwada yaro a gani in har yana da shi zamu ba su yin taimakon da ya dace ko a fahimtar da uwa abin da ya kamata dinga bai wa yaro ko kuma in mun ga abin ya kai wani minzali akwai magunguna da zamu bayar insha Allah zai samu sauki so akwai magunguna na malaria akwai magunguna na gwada cutan sida wato kanjamau kenan akwai kuma yaran da ba su samu an musu rajista ba lokacin da aka haife su zamu gwada haɗin gwiwa da mu da mutanen masu population commission zamu tabbatar mun yi wannan yaron rajista ya samu shi ma certificate zai amfani da shi. Sannan kuma yawan kudaden da muka samu na wani yin wannan sati akwai miliyan 10 da muka samu ta hanyar SONL, wato wani shiri ne na federal government shi ma da gwamnati take ciki, wato state government ne ta bayar da shi wannan SONL din. Akwai kuma UNICEF su sun ba mu miliyan 8,600, sai WHO su tallafi ne na tsarin aiki da kuma taimakawa wajen bitan koyarwa da sauransu, wato technical support. Sai MCSP wanda su wani agency ne su ma na gwamnatin Amurka tana ba mu technical support. So su Plan International su kuma sun taimaka mana da faɗakarwa da kuke ji a radio da television, saboda mutane su ji yadda wannan tsari yake kuma su zo su ci gajiyarsa. Abubuwan da muka samu kenan.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Hukumomi da jami'an kiwon lafiya a maradin jamhuriyar Niger sun mayar da hankali domin faɗakar da iyali muhimmancin tazarar haihuwa. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maradin jamhuriyar ta Niger.
Albarkacin sallah iyali da ke kwana duka ranar 11 ga watan Julin kowace shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a Niger ta mai da hankali wasu ga tsarin iyali, wato hutu tsakanin haihuwa da waccan da murnar kyautar shin daɗin al'umma. Madam Kristal Raketu Kafajako ta jagoranta a sabuwar tribune da ke nan Badar Maradi.
Zancen planification familial, wato mata in sun ka aihu yau su bari shekara uku ko hudu ko biyar su samu wata aihuwa, don saboda ana son su huta su samu lahiyar jikinsu, iyansu su samu lahiya, kuma muna son su samu dama da za su karatu ko da za su koya wani ai a samu cikin gida a samu dukiya. Ba kullum ba sai an ce mai gida kawo kudin kayan miya, mai gida yara ba su da lahiya. Son muka yi mata ma su kama jikinsu su yi aiki, shi ne ya kawo mu yau a jihar Maradi. Sai mun ga mata masu yoyo. Mata masu yoyo kuma abin da ke sa shi abu biyu ke sa mata su yoyo. Na farin, mata in suna nakuda ba su zahin zuwa wajen likita, sai su bari abin ya yi zahi. Na biyu kuma, an mata masu shekara 12-13 da ake ma arme masu tsokaci, su ma wajen aihuwa sai samu matsala, sai a yi rashin lahiya na ta yoyo.
Wurin wannan sallah bai ne da dama aka zartar ba su ga neman hutar uwa da ɗanta domin magance matsalolin da ake iya cin karo da su. Wani uban iyali Malam Kanta Ya'u ya ce wani abu a kai.
Shi magana su kan tsarin iyali, magana ce wara take da muhimmanci. Inda hakan gane firma a daidaita, tunda wata matan nan in ta aihu za ka gani kahin shekara ɗaya kuma ta ɗauki wani ciki. To kaga wannan abun akwai wahala ga mace. To wannan ya kamata mutane su gani su ba abun muhimmanci. Tun wannan ta faru wannan suna iya diba a gaida, kamata daidaita ita uwan nan ta samu hutawa. Kuma shi yaron da za aihuwa aka aihuwa kuma ya samu nono isasshe ishe shi shekaran nan biyu.
Shu'aibu Mani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani, a jihar Niger, Najeriya, an kaddamar da shirin magance sayar da jabin magunguna, inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kaddamar da shirin tantance ingancin magungunan da ake sayarwa musamman na yara ƙanana a kantinan sayar da magunguna da ke faɗin jihar. Daraktan kula da sashen hada magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Indagi Muhammad, ya ce babban kalubalen da ke gaban su a yanzu shine fadakar da jama'a akan wannan sabon tsari.
So kaga komai aka ce sabon abu, dole za ka samu kalubale. Na daya wanda zamu shine mutane wanda ake son a yi wannan abu, saboda su ya kamata su san cewa akwai sabon tanaji da ake musu. So kalubale na daya shine mutane su san cewa akwai sabon shimfiɗa da ake da shi. Na biyu shine ma'aikatan lafiya, abin da ake cewa attitudinal change. Attitude na ma'aikatanmu ya kamata laya, don da yawa wasu abubuwan mutum zai zo asibiti maimakon maganin da aka an bayar a ba marasa lafiya, sai kaga ya samu magani ya je wani wuri ko kuma su ƙara kuɗi. Wa'annan abubuwan ne dole za mu kokarin mu magance shi. Za mu sa kowane price na kowane magani wanda kowane health kowane kauye prize da ake samu a cikin birni aka za a yi shi a cikin kauye za mu sa prize list inda duk ko ina zai applicable in the whole state gaba ɗaya irin prize ɗaya za a samu kuma za a sa shi ko ina wanda hadda patients wato marasa lafiya za su gani so that it change halayen ma'aikata
yin amfani da magungunan gargajiya ga mata masu juna biyu na matukar yin tasiri a yankunan karkara akan haka ne ma yasa ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta dukufa wajen fadakarwa tare da kokarin mai magungunan gargajiyar da na zamani kamar yadda Dr. Indagi Muhammad ya yi karin bayani
na daya shan maganin gargajiya wato ya zama kaman al'ada ga mutanen mu so in kana son ka hana mutum yin wannan sai dai ka kawo wani wanda zai ka ne mai da gurbin shi to wa'annan abubuwan da muke yanzu shine mu mai da gurbu ka daukaka ma'aikatar lafiya mu mutane su san cewa in ka zo zaka samu abun kirki kuma da sauki so abin da ke hana wasu zuwa cikin asibiti shine tsada da kuma halayen mutanen mu muka kauda wannan mutanen kauye dole za su je musu tabbatar abin da suke samu wanda zai amfane su ne so muka yi wannan ina ji zai kawo karshen wannan halaye
Daraktan sashen hada magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Indagi Muhammad Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina jihar Niger a Nigeria.
Assalamu alaikum maza da mata musulmai ku saurari wannan zantu duka mai ban tausayi wanda zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don zaman su ya'ya na kun yi ta kuka sai tuna fadi uban mu ya rasu baban mu ya rasu nan da nan sai a sheda maliman ya zo mi sallah to minni na rasu tun da ma ai na adana likafani na mata ta ita za ta yi wankan dawa sai mi sura bayan ta gama komai sai ka ji kumar wanko za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na gaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da zafu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya ga na yi waka sun ce duniya ba ki iya hudina na tuna da mutuwa mutuwan nan na kai ina ta kuka da hawaye na hawaye na duniya ba ki iya hudina na tuna da kabari kabarin nan na kai ina ta kuka da hawaye na hawaye na bayan amin sallah sallan gawa a dauke ni za a kai ni makabarta ina da wata mota mai suna Toyota ciki za a sani ana laila ilama iyali na motoci na gidaje na arziki na dukka na ba su da kali ke ni kafani ba ta kalbi makabira za a sani kabari yam a ajali bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana fadi sai a sani a rufe ni malai yayi addu'a dangi sai addu'a yaya sai addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya wace ya saurani da matambaya malaika ya zo ya ce min marabbuka ina dace sai in ce mai rabbiyallah in ban dace ba in ce mai wakafuka
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen hada shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.